Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin mu na zangon FM a Jamhuriyar Niger Riska da Radio Amfani Saroniya da kuma Niya a can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Faki
tare da ni Amina Bahari Hauna
a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau 9 ga watan Disamba na shekarar 2021 zani magana ne akan muhimmancin ruwa
ke zara umma saurare muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin kiwon lafiya sannan ta tuntuɓi jama'a akan muhimmancin ruwa a rayuwarsu daga bisani kuma muna tafe da shirin kwalama
to sai ku kasance tare da shirin yau da gobe
Kuma yanzu zamu tsinduma cikin shirin ne da garzayawa wajen wakiliyar sashen Hausa Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim inda ta fara da jin ta bakin jama'a.
Da farko dai sunana El Sadiq Muktar na Kanda Jos. Shi ruwa ta bakin wani mawaki cewa yayi ruwa ba shi da maki idan ka yake shi ya zama dan kana san shi ne kuma idan zaka yi abinci dole zaka buƙaci ruwa. Haka nan ma idan zaka yi wanka, shuki a gona ko kuma gini dole da shi zaka yi. To kenan kun ga kowane fanni a rayuwa ruwa yana da matukar muhimmanci ga rayuwar dan adam ta ina ko zan iya rayuwa babu ruwa jikin mutum na buƙatar ruwa domin gudanar da muhimman ayyuka kamar wajen daidaituwar yanayi na zafi ko sanyi tare da raye wasu muhimman sinadaran gina jiki bincike ya nuna cewa mutum zai iya rayuwa ba tare da ya ci abinci ba na tsawon kusa da sati 3 amma da kyarya rayu babu ruwa na tsawon kwanaki 3 zuwa 4 to kun ga ai ba zan iya yin rayuwa babu ruwa ba ko kadan
sunana Isabi Sujibya gaskiya ruwa suna da muhimmanci sosai ba zan iya rayuwa babu ruwa ba gaskiya saboda ni na kusan ko lokaci din ga sharuwa saboda likita ya ce ruwa ko don lokaci yana wanke ciki da sauransu so gaskiya ba zan iya rayuwa babu ruwa ba kuma kowa ma gaskiya ba zai iya ba because mutum zai amfani da shi abubuwa da yawa a rana so gaskiya ko ruwa ya dauke mun na awa daya gaskiya ba zan jira ba gaskiya totally
assalamu alaikum sunana ummi muhammad hausa wai suka ce ruwa abokin rayuwa muhimmancin ruwa a rayuwar dan adam wanda ba zai misaltu ba ni a karan kaina idan yanayi na zafi ya shigo nakan iya shan ruwa kamar lita 5 idan yanayi ya canja nakan iya shan ruwa kamar lita 2 ko lita 2.5 a rana sannan kuma a bangaren mu'amala da ruwa a gida ya danganta kamar ni a gidanmu muna rayuwa mun kai mu 20 mukan bata kwanuka da yawa wajen cin abinci a bangaren wanke-wanke a daily muna iya bata ruwa akalla ba kasara ba kamar lita 75
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana Farida Muktar Aliyu gaskiya a halin gaskiya yanzu dai ruwa shine mai muhimmanci sosai gaskiya ruwa rayuwa Hausa suna cewa ruwa shine rayuwa gaskiya ni ba zan iya zama ba ruwa a cikin gidana ba dan ruwa shine komai duk abin da zakai sai da ruwa gaskiya inna wadan ma ai na dole ruwa shine gaskiya ruwa rayuwa ka gaskiya ba zaka iya dan adam ma sannan ki ai ba zaka iya rayuwa ba ruwa a rayuwar ka ba gaskiya kiduwan ma ku kana jin ishi ruwa ya kake ji barkana a ce ira abubuwan yau da gobe irin dai na abin da dan adam yake bukata wanka bayan gida fitsari wanki waye duk abin da zaki a rayuwar ki sai da ruwa, ko da wani abu da ya faru da ke, ko wani ke komai zan gaya miki ruwa shine gaskiya. Ba zan iya rayuwa babu ruwa ba gaskiya.
Sunana Muhammad Awal Umar. A takaice, idan babu ruwa babu rayuwa. Ruwa ginshiki ne na rayuwa dan adam. Misali, ruwa yana wanke koda, ruwa kuma yana hana bushewar makogaro, ruwa yana kara lafiya, ruwa yana wanke mara. Da ruwa ake yin abinci da wasu abubuwa na rayuwa.
Assalamu alaikum. Sunana Karima daga Kano. Wato gaskiya ruwa shine ginshikin rayuwa. Dan muna amfani sosai, kamar ruwa shine ma rabin rayuwa, dan in ba shi ma ba za a samu abin da ake so ba. Da shi muke amfana, mu ci abinci, mu yi wanka, mu yi walwalar gida, mu gyara yara, mu gyara gida, duka dai ruwa gaskiya shine ma ginshikin rayuwa gaskiya. In babu ruwa ai rayuwa ma ba za ta yiwu ba. Abu ne mai amfani sosai a rayuwar dan adam.
To assalamu alaikum. A takaice dai, sunana Aisha Sani. Ruwa na da muhimmanci a gare mu gabaki daya al'umma, saboda ni in babu ruwa bana jin dadin al'amurana na tsaftace-tsaftace, saboda yara. Da shi muke komai da komai, girke-girke, wanki, wanke-wanke, wallahi in ban da ruwa ko unguwa, wallahi na fita hankalina a tashe yake. Amma idan aka debo mun ruwa aka zuba mun, sai hankalina ya kwanta. Ruwa na da muhimmanci a rayuwar mu, dan in ba ruwa ba za mu yi tsafta ba. Amma inda ruwa komai namu yana tafiya daidai, ruwa mahadin rayuwa ne.
Sunana Abdulsalam Hamza. Ruwa a rayuwar dan adam gaskiya yana da muhimmanci, saboda babu yanda za dan adam ya rayu ba tare da amfani da ruwa ba. Sannan kuma kalla a rana, ko kuma in ce a kulli yaumin, mutum zai iya tana da ruwa a ce lita ko lita 25 ko lita 50. Insha Allah, ina ganin wannan yana iya isan mutum har wunin daga safin ranar zuwa yin ranar, dai ya amfani da shi daidai yanda ya kamata.
Sunana Jamila Aliyu Tabako. Ruwa rayuwa, tabbas ruwa shine rayuwa. Idan babu ruwa babu rayuwa. Idan kuma muka koma amfanin lafiyar dan adam, mukan ji likitoci suna mana bayani akan muhimmancin ruwa a cikin rayuwar dan adam. Da ruwa yana da matukar muhimmanci. Ana iya rayuwa ba abinci, amma in babu ruwa gaskiya ba a rayuwa, saboda ruwa yana da matukar muhimmanci a jikin dan adam. Sannan in muka koma kan muhalli, shi kanshi muhallin idan babu ruwa ba za ka samu kai tsaftan muhallin ba. Ruwa yana da muhimmiyar gudunmawa, yana da muhimmiyar rawan da yake takawa a cikin rayuwar dan adam. Shi kanshi tsaftace muhallin sai da ruwa.
Shamsiya bata yi nisa ba, ta samu tattaunawa da likitan da zai gabatar mana da kansa.
Sunana Dr. Muhammad Suleiman, ma'aikacin lafiya ne tare da jihar Jigawa. Ina aiki da General Hospital Ringin Jigawa State, kuma ina matakin aiki na Medical Officer, Senior Medical Officer.
To doctor, za mu so mu san muhimmancin ruwa ga lafiyar dan adam da ma muhallinsa.
Ruwa yana da muhimmanci sosai ga rayuwar dan adam. Kusan in babu ruwa babu rayuwa ma gaba daya. domin mafi yawan sinadarin da ke jikin dan adam zaki samu ruwa ne ya tattaru ya kunshe shi ko da a cikin jini ne kuma sinadarai da suke yawo a cikin ƙasusuwa ko jijiyoyi da kamar ita kanta kwakwalwa da dai sauran sassan jiki na dan adam saka ruwa yana da muhimmanci sosai a rayuwar dan adam daga cikin muhimmancin ruwa ga rayuwar dan adam musamman ta bangaren lafiyarsa shine shi ruwan shine yake raya duka sinadaran halitta wato na jikin dan adam da suka gina shi gaba daya to dukkan su ruwa ne idan kasusuwa ne idan jijiyoyi ne idan fata ce da duk wasu sassa ne na jikin dan adam zaki samu duk waɗannan ƙwayoyin halittar na cells da suke cikin sa ruwa ne yake yawo yake gudana a jikin su bayan wannan daga cikin muhimmancin ruwa shine idan dan adam ya ci abinci saboda ya rayu to kafin anannarka wannan abincin ya zama kowane sassan jiki ya samu kasansa to ruwa ne zai yi wannan aikin nannarka abincin a zazzagaya da shi a cikin jini sassan jikin dan adam bayan wannan kuma shan ruwa yakan hana dan adam ya kashe kishirwa domin in ba a sha ruwan ba kishirwa za ta addabi dan adam ya zama cewa ya galabaita ya kasa samun sukuni yayi abin da ya kamata bayan wannan ga daga cikin abin da yafi komai dadi ruwa yakan sa dan adam nishadi saboda zai sa shi ya zama yayi tsafta idan yayi wanka sai ga yana cikin annashuwa tsaf-tsaf da shi babu damuwa komai na tafiya daidai saboda haka yana da muhimmanci sosai sosai a jikin rayuwar dan adam wannan kuma daga cikin amfanin ruwa har ila yau akwai ita kanta bugun zuciya da take buga jini ya harba yanda ya kamata da take buga wannan kore yaushe in dan adam ruwa ne yake kai jini ya bude kofofin zuciyar ta harba dan jiki ya sami abin da yake bukata na rayuwa waɗannan su ne kadan daga cikin muhimmancin ruwa ga rayuwar dan adam
to da yake ka tabo fannin da ya shafi lafiya musamman ma ga dan adam kuma muka duba muhallin dan adam menene muhimmancin da ke tattare da amfani da ruwa ma
ruwa har yanzu a muhallin dan adam yana da muhimmanci sosai sosai saboda ba dan adam din kadai ba wani abu da yake rayuwa a cikin muhalli inda muke rayuwa to zaki samu cewa su ma suna bukatar ruwa domin daga cikin muhallin mu zamu samu akwai shuke-shuke akwai tsirrai akwai dabbobi sannan kuma akwai yanayi na kasa kaman duwatsu da sauransu su ma waɗannan halittun da Allah ya yi da suke muhallin dan adam yake samu masu ran daga ciki kaman tsirrai da dabbobi su kansu idan ana so su rayu su ma sai da ruwa za su rayu to idan sun rayu ko ya zama shuke-shuke ne ko ya zama dabbobi ne wanda suke yawo a wannan muhallin na dan adam to sai ya zama cewa nishadin dan adam ba zai cika ba sai waɗannan abubuwa da suke muhallinsu su ma sun samu wannan ruwa sun rayu wannan kenan sannan bayan wannan shi kansa muhalli idan muka ɗauka ɓangaren da ba tsirran ba ko ba masu rai ba kamar duwatsu da ƙasa kanta to ita kanta akwai fa'ida da ruwa yake da shi a kanta saboda shi ruwan shi ne yake buɗe hanyoyi da zai zama cewa ƙorama ta ruwa a nan gefen zuwa ga wani kududdufi a can ko wani rafi ko wani tafki shi ma duk ya haɗa su daga wani gefe zuwa wani gefe daga wani gefe zuwa wani gefe ruwan ne yake harhaɗa waɗannan wuraren ya zama cewa duk an raya su gaba ɗaya sannan dabbobin da za su rayu a cikin muhalli ko kuma shuke-shuken da za su rayu a cikin muhalli duk za ki samu cewa da dai ruwan dai su ma suke amfani sannan shi kansa muhallin idan ta kai ta kawo ya caɓe ko kuma ƙazanta ta yi yawa a cikinsa to ruwan shi kansa shi ne cikin hikimar Allah zai zo ya wanke shi ya kai shi inda ya kamata ya kai shi ƙasa ta ɗauraye shi ya gauraya da wannan ya gauraya da wancan har ya zama cewa babu wani abu da zai damu ɗan adam na wari ko hamami ko cuta da dai sauransu wannan yana daga cikin shi ma amfani na ruwa ga muhalli na ɗan adam
to dokta idan muka tabo adadin da ya kamata dan adam ko akwai wani takamamman adadi da jikin dan adam yake bukata na ruwa a koda yaushe
na'am masanan lafiya da binciken kwakwa sun ce dan adam matsakaicin dan adam namiji yana bukatan ya sha ruwa kamar kofi goma, dan kofi haka kamar na shayi, kofi goma a rana, namiji kenan. Shi ita kuma matsakaiciyar mace ana bukatan ta sha ruwa kamar kofi bakwai zuwa kofi bakwai da rabi. In kika lura zaki ga yawan bukatuwar ruwa na maza yafi kamar yanda mata suke bukatuwa ga ruwa. Wannan ko yana da nasaba ne da yanayin halittar kowa. Mata sun fi yawan ruwa a jikinsu saboda kazar-kazar din mata ba irin na kazar-kazar din maza bane. Saboda haka jikin maza ya fi kona ruwa da wuri, shi yasa maza suka fi bukatuwa ga ruwan fiye da mata. To wannan ruwan da ake so dan adam ya sha kamar kofi a ce goma bangaren maza kar ko kofi bakwai bangaren mata, ba wai zallan ruwan bane, har da abincin da aka hada ruwan gaba da yanka hada a rana ake bukata ya zama dan adam ya sha. Misali a ce daga abin da ya shafi karyawar safe zuwa abincin rana zuwa abincin yamma, dan abin da ake sha a tsakani na shayi ne ko kofi ne ko wasu abubuwa da ya shafi lemo da kayan marmari. To duk dai abu mai ruwa-ruwa da abinci da za a dafa mai ruwa-ruwa da ganyayyakin da ruwan da yake jikin abincin da ganye-ganyen, to su ne gaba ɗayan an hada su an matse su waje guda. To in aka ce akalla abincin da mutum ya ci a wannan wunin zai kai kamar kofi 15 shi ne lissafin da ake ba wai ruwa gayansa da mutum zai diba ya sha haka a kofi ba.
Wasu na cewa kamar a misali idan sun ci abinci ba sa iya su sha ruwa zallansa ko bakin ruwa da ake cewa. Wasu ma suna cewa su kwata-kwata ma sukan yi ne har ma su yi kwanaki ma ba su sha ruwa ba. Shin akwai illa da hakan ke haifarwa?
Waɗannan zaki samu bakin ruwan ne ba su sha ba, amma abu mai ruwan ruwa sun sha. Kamar misali in sun dauko abinci za a ga sun nemi kunun zaki ko koko ko shayi ko lemon kwalba, amma ruwan ne bakin shi ba su sha ba, amma zai yi wahala su gama cin wannan abinci su sake wuli a ce an ci na safe an ci na rana an wai har zuwa dare wai su ce ba su nemi abu mai ruwa-ruwa sun sha ba, zai yi wahala sai dai su ce bakin ruwan kansa ba su sha ba. To amma sun sha abin da ya zama an surka ruwa a cikinsa aka hada shi ya zama ya gauraya, to kamar sun sha ruwa ne sai dai ba zallansa ba. Saboda dan adam a kimiyyance yadda aka yi lissafi bayan da za a yi a ce wai shi yana rayuwa kawai da cin abinci babu shan ruwa zalla a ce zai iya rayuwa, saboda abincin ma da aka je aka dafa da ruwan da aka zuba ma abincin wani zaki samu ire-iren waɗannan jama'ar abinci mai ruwa-ruwa yawanci suka fi ci, shi yasa yake rike su yanda ba sai sun bukatu ga ruwa ba. Ma wanda ya je yana cin abincin da zai nemi ruwa sosai kamar wanda ya ci dambu ko wanda ya ci rogo ko doya ko wani abu da yake dan shaƙe dan adam da zai bukaci ruwa, ai wannan din rashin shan ruwansa zai yi wahala a ce wai zai nemi abu mai ruwa-ruwa ba.
To akwai wani halamomi ne da rashin ruwa a jiki ke nunawa?
Kwarai kuwa. Idan akwai rashin ruwa a jikin dan adam akwai alamu. Alamun kuma sun hada da masu dan sauki-sauki har zuwa waɗanda za su galabaita dan adam idan ba a yi da gaske ba. Masu dan sauki-saukin da za su nuna cewa jiki na buƙatar ruwa yanzu ga rashin ruwa shine yawan kishin ruwan kansa. A ce mutum yana yawan jin kishin ruwa sai ya nemi ruwa yana sha, sai dai in jarrabawa aka samu yana da cuta kamar irin ta ciwon suga da take yawan sa a riƙa shan ruwa, ko kuma yana yawan aiki a cikin guri mai zafi da zai zama ruwan jikinsa na yawan konewa ko mai aiki ne na nauyi da galabaita jiki da zai zama an galabaita ruwa ya kone da wuri. Amma ba irin wannan ba, mutum ya je yana yawan jin kishin ruwa alama ne na cewa ruwa ya fara karanci a jikin dan adam. Bayan wannan mutum ya ji kuma yana yawan kasala, yaji yana yawan kasala bayan ba zazzabi bane ba ciwo ne da shi ba wani abu ba ko ba karsashi sosai a jiki ko ba walwala sosai, to yana gaya mar cewa watakila jikin yana dan bukatan ruwa. Sannan ga bushewar makoshi ko makogoro, mutum ya ji makogoronsa ya bushe yana dan bukatan ya jika shi da ruwa da dai sauransu. Bayan wannan kuma idan tafiya ta yi tafiya abin yana nema ya ta'azzara, sai a ga mutum saboda rashin ruwa a jikinsa sosai-sosai baya iya zuwa ma ya je ya yi fitsari sosai-sosai. Ya fi shan ruwa ya fi zuwa ya yi fitsari. Wanda baya shan ruwa da yawa bai cika zuwa ya je ya yi fitsari ba, ko da yake yanayi yakan sa wani lokaci ya waitan fitsari ya canza ko ya karu, kamar da sanyi an fi yin fitsari da yawa, da zafi kuma jikin dan adam yanda Allah ya halicce shi ba zai rika zubar da ruwa da yawa ba, domin zafi ya yi yawa sai jikin ya rika kokarin ajiye ruwa sosai sosai a jikinsa. In ba irin wannan yanayin ban ka ga ba ka iya zuwa fitsari sosai sosai, to yana nuna kai baka cika shan ruwa mai yawa ba, saboda haka watakila akwai damuwa. Ko kuma idan an je shi kansa fitsarin in mutum ya yi sai ya lura wani irin kala ne fitsarin. Idan fitsari yana fita fari-fari kamar ruwan da ya shiga jikin dan adam, to ya yi kyau jikin dan adam na shan ruwa yanda ya kamata kuma yana fitar da ruwa yanda ya kamata. Amma idan ya zama cewa fitsarin da ke fita ya fara zama kalan dorawa, dorawar da ba ta turu sosai ba sama-sama, to wannan ma ba damuwa sosai. Amma in aka ga ya yi dorawa
ya fito kalan dorawa sosai sosai ya turu to yana nuna cewa kai shan ruwan ya karanta ya kamata dan ƙara shan ruwan sosai dan ya zama ya sirkiya ya dan fara fari-fari sosai to idan ku fara zama jajjaje fitarin a to wannan ma shikenan kawai ya nuna maka cewa to fa jiki zai shiga halin galabaita in ba a yi da gaske ba domin fitsari har ya fara canza ya fara jajjaje fari-fari ko dorawa haka
haka to wasu na danganta cewa mantuwa da toshewar kwakwalwa ma yana da halaka da rashin shan ruwa ya gaskiya wannan lamari yake
eh za a iya cewa haka ne saboda daga cikin amfanin ruwa kwakwalwa tana buƙatar ruwa fiye da kima wajen kashi inji masana kwakwa suka ce kusan kashi 60 zuwa 70 na ita kanta sinadarin kwakwalwar dan adam ruwa ne yake yawo a cikin ta yake gudana saboda haka tana buƙatan a rika jika ta sosai da ruwa yana yawo daga bangaren jini da ruwan da ya shiga jikin dan adam ake harba shi ita ma take samu yanda ya kamata idan ruwa yayi ma jikin dan adam kwauro daga cikin bangarorin da ke galabaituwa cikin gaggawa akwai kwakwalwa daga ta wahala ita kuma sai ta fara sa mutun ya gigice ko ya fara mantuwa ko ya fara wani abu na shauni-shauni a ga kamar ya fara zama zautacce haka da dai sauransu
to a likita idan muka ƙara waiwayar fannin muhalli da irin illa ne rashin ruwa ke haifarwa ga muhalli
gaskiya kan rashin ruwa ga muhalli na da illolinsa tunda misali za a shiga yanayi na tsirrai na abinci zai zama cewa an samu wasu fito yanda ya kamata ba saboda haka dan adam zai samu barazanar abincin da zai ci sannan akwai dabbobi da ke taimaka ma dan adam su rayu tare da shi waɗanda su ma yakan amfana wajen abinci da su saboda haka nan ma za a iya samun damuwa sannan kuma za a iya samun dumamar yanayi idan aka samu dumamar yanayi muhalli ya canza zafi yayi yawa akwai cututtukan da za su feso sosai ya zama sun tashi saboda sun fi son yanayi na dumama da zafi sai kwayoyin cuta da yawa ya zama sun ta'azzara sun hayayyafa sai aga cututtukan da ba su saba yaduwa ko su tsanani ba su ma sun fara yaduwa ko suna tsanani sannan kuma dan adam zai shiga hali na galabaituwa bai da walwala bai da sakewa domin zai rika yawan zufa zai rika yawan gajiya kwakwalwar shi za ta rika yawan saurin gajiya sannan sai ya zama cewa dai jikin ba daɗi sosai sosai har inda karancin tsafta sai ya zama cututtukan fata saboda rashin wanka ko rashin isasshen ruwa da sauransu a muhallin duk ya kawo ire-iren waɗannan
to muna godiya dakta da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai a shirin yau da gobe
to Allah ya saka da alheri ni ma ina godiya Allah ya taimaka
Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin san ga da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki yaya ciwo gobe Allah ka ba azaba gobe Deji ya fada ce ba baka yau gobe dan ka bashi yake so San ga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin Kai to a ga da likita bokan turai amai da niyya sosai
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filinmu na Kwalama a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa
Sa baka mu da zuwa filin mu na girke-girke wato filin mu na Kwalama. A yau muna tare ne da malama Rukayya Umar Sandawa za ta gabatar mana da girke-girke irin na mutanen nufi. Sai in ce dubba ka tsine ya saurara domin kwasa gara basa wannan girki.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Kuma kamar yadda ta faɗa baka tsine da yaji wannan dolan su sai ya so sake ya kuma dole da yaji kanshi. Sai ya dawo ya ci. A yau dai muna dauke ne da wani irin kalan abinci ko in ce kalan miya ce ta gargajiya sunan miyar manimani
Manumani kuma?
Manumani fa.
To idan za a yi wannan miya ta manumani ta mutanen Nufawa.
Na'am.
Da me ne ake bukata ne malama Rakayya?
To babban dai abin da ake bukata in za a hada wannan miyar shine shi manumanin. Manumanin kuma wani irin tsutsa ne da ake samu a jikin bishiya. Za a ganshi kaman tsutsa ne dai yana da gashi-gashi a jiki. Ita ce babban abin da ake bukata. An same shi yana zuwa a soye daman da an kakkama soyawa daman ake.
Wato ana sayarwa a kasuwa
ce? Ana sayar da shi a kasuwa. Sai ki je ki auna daidai yadda kike so. Ana bukatan wannan manumanin sannan kuma kayan ɗanɗano. Wasu na sa agushi, wasu kuma sukan yi shi ne da kayan miya zalla markaɗan kayan miya.
Wato miye kayan miya tattasai
a ta rubuta matar.
Albasa.
Albasa wannan markaɗan aka yi aka markaɗo wasu suna yin kaman a saka a jamiya. Amma an fi son a yi shi gaskiya in kina son ki same shi yadda yake kamar irin na mutanen da wuri. Kin san mutanen da wuri su ba su cika sa tumatir a miya ba. Wasu yi amfani ne da barkono ko atarugu da tattasai da ɗan albasa su. Sannan ana sa agushi abubuwan da ake bukata kenan. Wasu sukan dan sa ganyen shuwa. Ana saka shuwaka in kina so dan yana dan bashi ɗanɗano mai dan ɗaci-ɗaci hakan nan. Kina bukatan manja ya danganci abin da kake so. Amma dai yadda mutanen da wuri suke niyyar sun fi amfani da manja kuma manja ya fi lafiya ma dama. In kina so kina sa daddawa.
To bari mu fara girkin nan malama Rakayya da me ake fara sawa a tukunya.
To a takaice dai in kin zo za ki fara manki. Manja ne walau man gyaɗa ce sai ki zuba a tukunya sai a ɗan sa albasa saboda ya ba man ƙamshi. In albasa ta ɗan soyu sai ki ɗauko jajjagen tattasai da albasa da attarugu da kika jajjage sai a ɗan sossoya sama-sama haka a ɗan sossoya shi dai sai ki zuba kayan ɗanɗananki ki sa gishiri ki sa hadda tattawa to in sai ki zuba ruwa a cikin yeso sai ki zuba ruwa in kin zuba ruwa in ruwan ya tafasa sai ki ɗauko agushinki in dunkulalliya kike so sai ki dan kwaba
gudaji
sai ki kwaba ya danye dan ƙarfi haka yanda zaki iya jefa kaman dan wake to a hakan zai dahu in kika zuzzuba sai ki saki rufewa agushin ya dahu zai miyan za ta ƙone sannan daga baya dai na ƙarshe da zaki zuba shine in miyan dai ta samu ta kama jikinta ruwan miyar to sai ki zuba manumanin a ciki
shi wannan dai ya
haɗa
nan mai kama da tsutsan
kwarai da gaske soyayye
ba a riga an soya shi an sarrafa shi
kwarai haka zaki so shi a soye a sarrafe yawa sai ki zuba sai ki rufe tukunya zuwa kamar minti 15 haka 20 me kika yi
to ita wannan miya kin ce ana iya sa ganyen
za a zuba hadda shuwaka a ciki bayan kin san shi shuwakar daga baya zaki zuba
kamar shi ne na karshe
ke shi ne kamar abun karshe saboda ba a san ya dahu da yawa saboda kada sinadarin da ke ciki ya kone an fi son duk wani ganye da zaka yi amfani da shi ai an fi so ka sa daga baya
to wato shi manumanin kin ce kamar yadda muke tattauna kin ce yana da kamar maiƙo ne a jikin sa
yana da maiƙo
kenan shi akwai wani amfani da ake samu na misali dangance da lafiya ko kuma abinci mai gina jiki
kwarai da gaske duk abin da ka ga mu yan Afirka muke ci duk wani abu ne da yake ba da lafiya zai kara maka dan lafiya a jiki sannan yana da sinadarin protein hakan nan shi manumanin to kuma gashi kin ga an sa har da su ganye a ciki wanda zai baka sinadarin vitamins sannan ga agushin shi kanshi shi ma yana da dan mai kuma yana da protein a ciki
to da me za ka iya cin wannan miya
to ita wannan miyar zaki iya cin tuwon shinkafa ne zaki iya cin tuwon samoma ake yi cin tuwon dawa har da sakwara in kina so kamar irin su masu kwaɗayi haka wanda ka ci har a shinkafa muna zubawa
to ki tsamu idan kuka yi ba ku buka tsini a ranar irin wannan girkin za ku yi sai su kwashi girki ko
ai idan ni baka tsini ya ɗanɗana wannan ne ba zai koma ka tsina ba ku ba a sha tuwo
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da Tuta na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.